sana'ar Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31, sai kuma mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM, ko kuma ta gidajen rediyon Amfani, Sarauniya, Nomad, Far'a, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauraron abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Kamar kowane daren Asabar muna tafa da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa. Sannan kuma akwai mu da rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu. To amma duka sai bayan kun ji labaran duniya.
Masu sare, assalamu alaikum. Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa 'yan majalisar dattijai na samar da kudirin sakewa dokar samar da haraji kwaskwari ma. Yau din nan ne shugaban ke wannan furucin sa'in da yake magana da manema labarai a wajen fadar White House, yana cewa wannan shine babban mataki mafi girma a tarihin kasar. Shugaba Trump ya ce ya jima yana mamaki yadda 'yan majalisa ke amfani da kalmar sake tsari domin ba wanda ya san ma'anar wannan kalmar. Wannan yana iya nufin cewa harajin mutum na karuwa kenan. Tun farko dai shugaba Trump ya yaba wa sanatoci biyu, wato shugaban masu rinjaye Mick McConnell da shugaban kwamitin kuɗi Orrin Hatch, na ganin sun yi ƙoƙarin samun kur'un da ya sa wannan ƙudurin ya samu nasara. Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce rawar da mai ba shi shawara a harkokin tsaro ya ɗauka ko kuma ya yi lokacin shirye-shiryen miƙa mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba. Shugaba Trump ya ce ya kori General Flynn ne domin kawai ya gane cewa ya shara wa mataimakin shugaban ƙasa ƙarya da kuma hukumar FBI. Don haka yau ya tabbatar da wannan ƙarya da ya kantara. Karɓa cewa ya yi laifi da ya yi ya zama babban abin kunya domin ku. Rawar da ya taka lokacin shirye-shiryen miƙa mulki abu ne da bai saba wa doka ba. Ba wani abin ɓoyewa a cikinsa. Wannan bayanin dai suna ƙunshe ne a cikin shafin shugaba Trump na Twitter. Film ya amince cewa ya share ƙarya jiya Juma'a ga hukumomin gwamnatin tarayya kuma ya alƙawarin baiwa masu bincike haɗin kai akan tuhumar da ake wa ƙasar Rasha cewa ta yi kutse a zaben shugaban ƙasa na shekarar da ta gabata. Sai dai tun da farko da Flynn ya shiga akwatin ba da ba'asi a cikin kotu, Trump ya ce ne ba wani haɗin baki tsakanin tawagar yakin neman zaɓensa da ƙasar Rasha. Trump ya jaddada wannan batu na cewa ba wani haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaɓensa da Rasha. Shugaban yana faɗa wa 'yan jarida haka ne salin da yake dab da barin fadar White House akan hanyarsa ta zuwa New York. Flynn ɗan shekara 59 da haihuwa, tsohon janar ɗin soja ne mai ritaya, an sa laifin da ya yi jiya Juma'a a tuhuman guda da aka yi masa na ba da bayanin ƙarya ga hukumar binciken manyan laifuka na tattaunawarsa da jakadar Rasha da ke nan Washington, Sergey Kislyak. Hukuncin wannan laifi dai shi ne ɗaurin shekaru 5 a gidan yari, amma kuma hukunci mafi ƙanƙanci shi ne zaman gidan yari daga wuni guda zuwa watanni 6. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya gana da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi a Cairo kafin a fara taron yaƙi da ta'addanci wanda zai mayar da hankali a ƙasashen yammacin Afirka, wanda za a fara gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. A lokacin ganawar tasu, Mattis ya yi wa shugaban na Egypt gaisuwar ta'aziyya na harin ta'addancin da aka yi a wani masallaci da ke Bil al-Abed da ke cikin ƙasar ta Masar. Ya ce ba shakka Masar tana da muhimmanci a wajen haɗa kai da Amurka domin yaƙi da ta'addanci a faɗin duniya. Mattis ya jaddada muhimmancin samar da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya da ma ƙasar ta Masar, musamman akan yaƙin da ake yi da ta'addanci da ma kare bakin iyakan ƙasar Masar ɗin. Rahotanni sun bayyana cewa shugabannin sun tattauna ne akan batutuwan da ke nasaba da harkokin tsaro a yankin Gabas ta Tsakiya, akan muhimmancin samar da haɗin kai a yankin domin yaƙar ta'addanci da kuma ƙalubalen da ke tattare da wannan yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Honduras ta jingine wasu dokokin takana ta samar da dokar hana fita daga ƙarfe 6 na yamma zuwa 6 na safe domin baiwa jami'an tsaro damar gudanar da dukkan ayyukan da suke buƙatar aiwatarwa saboda shawo kan masu zanga-zanga da ya ɓarke sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar Lahadin ta gabata wanda ya haifar da rudani a cikin ƙasar. Ɗaya daga cikin ministocin ƙasar, Abel Diaz, ya ce an ɗage dokar ƙasa ce domin ya baiwa sojoji da 'yan sanda su samu daman shawo kan rikicin da ya kunno kai a kasar sakamakon zaben shugaban kasar na yanzu John Orlando na Nendez yace hakan zai baiwa jami'an tsaron damar samar da zaman lafiya cikin kasar
labaran duniyar kenan aka saurara madalla masu sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya
tsintsiya
madaurin ki daya
tsintsiya 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 madaurin ki daya
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri ne da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin fahimta da mutunta juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba domin ganin an samu zaman lafiya mai dorewa kwanaki gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya gargashin jagorancin tsohon shugaban cocin dalikar Anglican Reverend Josiah Dewu Ferron. To kamar a makon jiya za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu mazaunan jihar Kaduna akan wannan kwamitin samun zaman lafiya da gwamnatin jihar ta kafa kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattaro mana
Sunana Reverend Joseph John Hayab mai gudanarwa a kungiyar gidauniyar zaman lafiya ta duniya
me kake gani game da sabon hukuma da gwamnatin jihar Kaduna ya kaddamar don samar da zaman lafiya
wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata kwamiti na zaman lafiya a karkashin shugabancin Yakowa sai suka ba da shawara a kafa to mun godewa Allah wannan gwamna ya zo ya kafa nasaran ta tana nan ne akan abubuwa guda uku da farko tana nan ne idan ita da kanta ko kuma wanda ya kafa hukumar yayi da gaskiya tsakanin shi da Allah zai ba da nasara domin duk abin da akwai kikkiawar niyya Allah zai sa nasara na biyu idan su da suke aiki a cikin hukumar za su yi gaskiya tsakaninsu da Allah domin aikin zaman lafiya ba karamin aiki bane kana dinka nan ya farki a cikin in za su yi aiki tsakaninsu da Allah Allah kuwa zai taimake su za su samu nasara na uku al'umma gabaki daya za ta goye bayan su za su yi nasara to kagan ya nuna kowa na da nasa haki hukuma na da nata haki ko kuma hukuma da aka bana da nata haki gwamnatin da ta kafa hukuma na da nata haki jama'a kuma tana da nata haki to in kowa yayi nan ne za samu zaman lafiya domin idan nace ina son gyara maka daki kuma kai baka son gyaran daki kagan daki mu zai kyau ba to haka ne idan gwamnati ta ce tana so ta gyara mana hukuma ta ce tana so ta gyara mana mu kanmu mun ce ba mu so kagan ba zai kyau ba shi yasa muke roka kamar yadda muke so gwamnatin da ta kafa ta yi gaskiya su hukuman kansu su aikata gaskiya su yi aikin tsakaninsu da Allah al'umma kuma su yi gaskiya su goye bayan su wannan hukuma fata mu ce da kudin mu za a doka a biya su da kudin mu za su yi aiki to mun ba mu goye bayan su ba ga mu mai alheri
ba sunana ne Aisha Allah ya daidai za a zauna lafiya so kowa da kowa da kristan da musulmi a zauna lafiya in dai an nemi a zauna lafiya kowa da kowa dai daga musulmi har kristan za a zauna lafiya in Allah ya yarda in dai shawara ta sai in ce Allah dai ya sa kowa a hada kai lafiya a zauna lafiya
sunana Alhaji Basiru Janjani tsakani ga Allah wannan mu dai abin da ke so muna son zaman lafiya a jihar Kaduna da Najeriya da ƙasa gaba daya to tunda mun shiga gabani sun ba da goyon baya akan wannan maganan kungiya da za a kafa to tsakani ga Allah muna ganin akwai goyon baya da suka bada saboda su kansu ba su son su ga an suna son su ga an tafi tsintsiya madaurin ki daya gaba daya mu da mu da musulmai da kristoci gaba daya mu saboda haka tsakani ga Allah ga annabi mu dai abin da muke so fatan mu da alheri muna son dai Allah ya sa dai wannan kungiya ta kafu mu samu zaman lafiya da ƙasar mu da arewacin ƙasar mu gaba daya ma inda shugabanni suka sa gaskiya cikin wannan al'amari da su kuma wani aka nada da mabiya to in dai Allah ya soya da su sa gaskiya in dai suka sa gaskiya ba wai magana yau dara ba to in Allah da muna sa ran wannan al'amari zai yi
sunana Jamilu Adamu Shehu wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da Mallam Nasiru ya kafa mu dai ba mu ra'ayin ta a yanzu saboda komai ya riga ya zo karshe me yasa tun da ya hau daga farko bai kafa ba sai yanzu yanzu dai sai yana neman ƙuro'in mutane shine zai kafa wata kungiya ta zaman lafiya karshen tashi tashin hankula ai akwai karshen tashin hankula gashi nan kuma yanzu ba a kawo shi ba kai fa yanzu baka isa yanzu a ce kana express yanzu motar ka ta mutu ba ka tsaya akan titi dan in ka tsaya to wallahi koranka ne ko kuma ka zama kudi saboda duk wanda yake neman zaman lafiya ba zai iya koran malamai makaranta guda 20,000 da ɗaya da wani abu ba tsakani ga Allah saboda wannan mutanen da ka kore su ai daga makaranta to me suke yi me ka neman musu
sunana Abdullahi Ibrahim ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da kristan ubangiji Allah ya kara ba mu zaman lafiya kuma ubangiji Allah ya kara hada kan mu amma na magana gwamnati da ya kafa wannan committee na zaman lafiya ya riga ya makaratun harko yanzu yana yi ne dan neman gura'an mu tashin hankali wannan ba hukuma za ta kana shi ba Allah subhanahu wata'ala shine mai hana wannan tashin hankali ba wai hukumar Mallam Nasiru ba ra'ayina tsakanin kristan da musulmi Allah ya ba mu jituwa tsakanin mu ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zauna da mu lafiya
sunana Khadija Suleiman
me ra'ayin ki game da wannan hukuma
gaskiya wannan abu wannan kirkiro da wannan hukuma mai kyau ne sai dai fatan mu anan shine a duba shugabannin hukuma tunda dai wannan fadan da aka yi a jihar Kaduna yakan faru ne saboda ko dai addini ko kabila to ya kamata a ce mutanen da za a sa a cikin hukuma ya kasance an dauko su daga dukkanin bangaren jihar Kaduna sannan kuma muhimmin abu shine ya kamata cikin manyan shugabannin nan a sa sarakuna saboda ko da yaushe ana cewa sarakuna sune ke karfafa zaman lafiyar da ke samuwa a cikin jiha ko cikin yanki saboda haka idan aka ce an yi wannan hukuma sannan ba tare da sa sarakuna ba to gaskiya akwai babban matsala saboda sarakuna sune ke tare da al'umma sarakunan nan kuma ina nufin sarki hakimi ya zuwa mai anguwa in aka sa su cikin wannan hukuma insha Allah muna mata kyakkyawan fata kuma muna fatan Allah ya kawar da fitinan da suke faruwa a jihar Kaduna gaba daya
sunana Abdulmalik Muskar da abin da aka ce na zaman lafiya ne ai duk mutumin kirki yana fatan shi kuma Allah ya sa wannan al'amari yadda ake ambata shi Allah ya sa ya kasance haka nan zaman lafiya duk mutumin kirki yana son a zauna lafiya fata na ina fatan kan al'umma ya haɗu a zauna lafiya
sunana Alhaji Musa Sala Kashuri mi matasa daga nan Kaduna to alhamdulillahi dama zaman lafiya yana daga cikin kudurorin da wannan gwamnati ta samu da zaman lafiya ake samun ci gaba kuma wannan zaman lafiya alhamdulillah ana so a kafa hukuma ta zaman lafiya a kowane jiha ma a jihohin da suke Najeriya amma ita zaman lafiya yana buƙatar kowa da kowa ya kawo gudunmuwar sa ne idan gwamnati ta kafa zaman lafiya to wasu kuma suka bijire ko kuma suka kawo wani nasu ra'ayi na kansu akan hakan to wannan ba suna neman zaman lafiya ba suna neman tashin hankali to na hukuma in ta samu nasara da goyon baya na al'umma to za a yi nasara in kuma ta samu akasin haka wato ita gwamnati da ma gaba ɗayan ta ai ba mutum ɗaya bane ba shi gwamna ya kasance jagora amma dole mutanen da su ake taruwa a gudu tare a tsira tare ni kawai shawarar da zan bayar gaba ɗayan mu zo mu bayar goyon baya tunda zaman lafiya aka ce zaman lafiya nan ai ba nawo bane ba naka bane kuma idan muka dora akan zaman lafiya shine ci gaban arziki zai wanzu a kasar mu da kuma jihar mu gaba ɗaya
abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara wanda ya taimaka aka hada wannan shirin Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimta da kuma mutunta juna kasa za ta ci gaba a huta lafiya
masallaci kaje joji ya fito duk kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini suna kuka inya yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya mu zauna lafiya tarbiyan yara mu yi ba jira
to madalla yanzu ga Ibrahim Garba da zauren dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya halarci taron Afirka da Turai a Abidjan don duba yadda cinikin bayi ke neman dawowa. Ga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu.
Har a bude kasuwa ta cinikin bayi a Libya.
Shugaban amintattun PDP Wali Jibrin ya yi maraba da Atiku Abubakar ya dawo jam'iyyar. Shi ko matashin jam'iyyar Yusuf Lamido Cikaire ya ce a'a baya goyon baya.
Ya gama nasa mu da yanzu matsalolin da muka ga dadin suna nan ba su tafi ba. Kuma muna sauna muna jiran mai kudi yanzu. Mai romu da kudin ka.
An damki mai fataucin hodar Iblis Okeke Chibuke Jona filin sokar jiragen sama na Abuja. Hamisu Lawal shine komandan NDLEA a filin.
Dan yawon bude idanu ya fito mana saboda akwai abin da ake kira trade craft.
Rike yakuwar ba da lada ga waɗanda suka fallasa ƴan ta'adda. Shawarin Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ga jami'an tsaro.
Hatta a dazuzzuka akwai waɗanda za su zo suna kawo bayanai a tabbatar a dauki mataki akan wannan.
Gwamnatin Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar Adana da musayar kuɗi Munir Gorzo don zargin almundahana. Gwamnatin na shirin sake dawo da harajin hanya toll gate. Nasiru Adamali kai mudar Amurka daga Abuja. Nigeria.
The Voice of America.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban sune Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano da Rabaran Ubale Nuhu Ibrahim daga Majami'ar Ikwa Bauchi. Ga Sheikh Kalarawi.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Mala yau Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Dukkanin wanda yake duniyar Najeriya da makota da wata duniya ina tsammanin Najeriya kamar za ta kama wuta, Allah bai yadda ba. Muna masa godiya. Wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya. Na biyu, ya kamata mutane da suke wa Jinar Buhari kyakkyawan zato, to fa su ɗauka Jinar Buhari mutum ne, ba mala'ika ba ne ko annabi. Ba zai iya yin wani abu ba sai abin da Allah ya da ya yi. Na biyu, ita kanta kasar ba irin ta zamanin Janar Buhari ba ne na da. Shi kansa Janar Buhari ba Janar Buhari ba ne irin na da. Arzikin kasar ba irin na da ba ne. Al'ummar kasar ba irin na da ba ne. Da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne. Saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a. Abu na uku wanda nake so nuna mutane, tattalin arziki yana hannun Allah. Tattalin arziki yana hannun Allah. Mu roki Allah kada mu dogara da Jinar Buhari. Mu roki Allah mu tuba, mu yi istighfari, laifukan da muka yi Allah ka yafe mana. Wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka. Sannan shugabanni, gwamnoni, ciyamomi, shugaban kasa da makamantansu duka, mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya. Shi mulki yana da suna guda uku. Na ɗaya zargi, na biyu da na sani, na uku azaba ranar alƙiyama. Sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayar da shi. Abu na hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka, sai ya zo ranar alƙiyama a ɗaure, ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta. Sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka bashi amanar al'umma ta ya tausasa masu, to Allah ka tausasa masa. Idan ya kuntata musu, Allah ka kuntata masa. To sannan sai abu na ƙarshe, maganar makiyaya da manoma. Abin mamaki ne a ce da TV da Bafulatani suna faɗa. abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna. Kini ba abokin rigima ba Fulatani ba ne, ba Fulatani ba abokin rigimar Tuba ba ne. Na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin Annabi Dauda alaihi salam. Annabi Dauda ya yi hukunci akan noma da kiwo, Annabi Sulaiman ya warware hukuncin ya yi gyara, an dade ana rigima tsakanin mai noma da abin da dogon zancen yana nan gaba.
Shi ma rabaran Ubale Ibrahim ya ce,
jama'a barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a, haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. Shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar, musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace, ba za ka sake samun shi ba, balle kuma har kace za ka cije shi. Don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasar nan da shugabannin ƙasar nan, saboda irin wahalhalun da ake fama da shi. Kayan abinci ya yi gagarumin tashi, masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira 50, yau ya koma naira 80. Kayan masarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi, in ka siya ma masara 150 ya za ka yi ka sarrafa shi. To mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12, kuna wulakanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasan nan, kamar yadda Annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa, kira na ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci, su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa. Kada zaman su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita, a yi rubutu da biro, a sa a mujallu, a sa a kasidu, a watsa a cikin ƙasa, amma kuma talaka baya ganin canji, kullum jiya da yau. Kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa talakan ƙasa adalci. To muna roƙo abinda ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma ƙwara ɗaya ce tak, shine a yi adalci. To muna roƙo a yi adalci. Mun sani sarai, karyewar darajar naira, faduwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. To amma muna kira ga shugabannin ƙasar nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasar nan a wannan lokaci mai wahala, domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasar nan ne. Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan taƙaitaccen gargaɗi wanda muka ji. Na gode, ni ne rabaran Ubale Nuhu Ibrahim daga Ekwa Bauchi.
To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kada amince, ana tare ne da sashen Hausa na VOA.
Wasanni a takaice.
Hukumar ƙwallon ƙafa ta Nahiyar Afirka, wato CAF, ta bayar da tallafin kudade dala 500,000 ga kowace daga cikin kasashe biyar da za su wakilci nahiyar a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Rasha. Kasashen kuwa su ne Najeriya, Masar, Morocco, Senegal da Tunisia, kuma za su karbi kudaden ne kafin lokacin soma gasar. Wannan shine mataki na farko na kwamiti na musamman da aka kafa domin aiki da kasashen biyar. A halin da ake ciki kuma, mai horar da 'yan wasan kasar Tunisia Nabil Malol ya bayyana yakinin cewa akalla kasar za ta sami kaiwa a zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya a kasar Rasha. To amma hakan ya ta'allaka ne kacokan da sakamakon wasan su na farko da za su buga da kasar Ingila. Kasar ta Tunisia dai bata taba kaiwa zagaye na biyu na gasar ba, kuma yanzu haka tana rukunin ji ne tare da kasashen Belgium da Panama. A Ingila, tauraruwar fafutukar lashe gasar Premier na kara dishashewa kungiyar Tottenham Hotspur sakamakon kunnin doki da ta kuma yi a wannan makon da Watford da ci 1-1 a wasan su na yau, wanda Tottenham din ta karkare da 'yan wasa 10. An baiwa dan wasan kungiyar Davidson Sanchez jan katin kura kai tsaye a minti na 52 na wasan sakamakon dungurin dan gwiwa da yayi wa dan wasan Watford Richarlison. Wannan ne wasa na hudu a jere da Tottenham din take bugawa ba tare da tayi galaba ba. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya bayyana fargabar yiwuwar korar 'yan wasansa a wasan da kungiyar za ta kara da West Ham a gobe Lahadi, inda take fatan daidaicewa da tarihin yawan nasarori a wasanni. Idan City din ta yi nasara a goben, zai ba da adadin wasanni 13 kenan da ta yi nasara a jere, inda za ta daidaice da kungiyar Chelsea a kakar wasanni da ta gabata da kuma Arsenal a kakar wasanni ta 2001 da 2002. Zaratan 'yan wasan kungiyar uku, wato Fernandinho da Leroy Sane da kuma Vincent Kompany, duk suna da katin gargadi. A kasar Spain kuma, Barcelona da ke jagorancin teburin gasar La Liga ta barar da maki a yau sakamakon kunnin doki da ta yi da Celta Vigo da ci 2-2 a Nou Camp. Celta din ta kasance kungiya ta farko da ta sami maki a filin wasan na Nou Camp a bana, yayin da kunnin dokin da Barcelona ta yi zai ba da dama ga kungiyoyin Real Madrid da Atletico domin su rage yawan tazarar maki da ke tsakaninsu, musamman idan suka yi nasara a wasanninsu na yau. Murtala Faruk Sanginna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa 'yan majalisar dattijai na samar da kudirin sakewa dokar samar da haraji kwaskwarima. Yau din nan ne shugaban ke wannan furucin salin da yake magana da manema labarai a wajen fadar White House, yana cewa wannan shine babban mataki mafi girma a tarihin kasar. Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce rawar da mai bayar shawara a harkokin tsaro ya dauka ko kuma yayi a lokacin yakin, wato lokacin shirye-shiryen mika mulki, ba abu ne da ya saba wa doka ba. Shugaba Trump ya ce na kori General Flynn ne domin kawai na gane cewa ya sharawa mataimakin shugaban kasa ƙarya da hukumar FBI, don haka yau ya tabbatar da wannan ƙarya da ya kantara. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi a Cairo kafin a fara da taron yaƙi da ta'addanci wanda zai mayar da hankali a ƙasashen yammacin Afirka, wanda za a fara gobe idan Allah ya kai mu. A lokacin ganawar tasu, Mattis ya yi wa shugaban na Egypt gaisuwar ta'aziyya na harin ta'addancin da aka yi wani masallaci da ke Bil Abdel da ke cikin ƙasar ta Masar.
Masu sauraro, da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau. Ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe za mu sake fitowa ta rediyo da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abo, Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya.